sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 18 ga watan 8 shekara 1998 a shekarar Bature. Don ci gaba da darasin littafin mu na sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka tara. Darasin da ya gabata mun tsaya ne, ina jima karshen inda ake magana akan al-fatawa al-imam, haka ne ko? Za mu tashi akan al-isti'adatu wa at-taklu fi salati li daf'i al-waswasati. An yi wannan shi ba? To za mu tashi akan ar-ruku', wannan shi ne darasi na nawa kenan? Darasi na 17. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة ثناء النبي يا كسنتي إذن يا كمل كراتو سكت سكتة سينشر ونشر تنكتا ثم رفع يديه سننسى النبي تبه أن ينسبيه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح أبي سقطايا دقتكم فسكوكين دسوه قبات بايا لوكس دمكي مغانا أكن تكبيرة بوطي صلى وجن تكبيرا بوطي صلى منشي النبي صلى الله عليه وسلم نا تقه النو تالد كبرا to daga hannu din nan dangantaka sa da kabbara mun yi bayani fuskoki ɗaya ɗaya har guda uku a irin abin da muka faɗa a can shine kuma zai mai fi a salati kamar yadda annabi ya haka a aikace haka kuma ya umarci mutumin nan da ya mona na sallansa fa qala lahu yace da shi innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a yace yadda al'amari yake sallar ɗaya daga cikinku ba za ta cika ba har sai ya cika alwala cika alwala kuma shine yinta kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nuna kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi thumma yukabbiru Allah sannan sai mutun yayi takbira wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji wa yumajjiduhu ya kuma wato ainihin girmama shi wa yaqra'u ma tayassara min alquran ya karanta abinda ya saukaka na alqurani mai girma mimma allamahu Allah cikin irin abinda Allah ya sanar shi wa adina lahu fihi ya kuma masa izinin ya karanta din thumma yukabbiru bayan ya kare karatu sai kuma ya kabbara wa yarka'u ya rukui wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi ya dora hannayensa biyu akan gwiwoyinsa hatta tatma'inna mafasiluhu har ya kasance gabansa sun nutsu dukkan mahada ta kashi da kashi ta hadu mafasil jam'i ne na mafsal mafsal kuma shine mahada ta kashi da kashi kamar gwiwar hannu mafsal ne haka nan wuyan hannu karshen zira'i da tafin hannu wannan mahadar shi ma mafsal ne abinda yake nufi har sai ka nutsu kenan a cikin rukuyi hatta tatma inna mafasiluhu har mahadar gabansa ta nutsu wa tastarhi kuma ta saurara wato ya tsaya a hakan sosai da tsawon lokaci kafin mu zo kan abinda zai karanta kuma a wannan halin kaga nan gurin abinda yake bayyana mana ruku'i da kuma irin yadda ake bukatar ruku'i ya kasance an gane ku sifatar ruku'i abu na gaba sifatar ruku'i din yanzu nan gurin kawai ya nuna yanayin yadda zai cirata daga ruku'in daga rukuni na tsayuwa zuwa ga rukuni na ruku'i wato daga zai na tsaye lokacin da yayi kaza yana karatu ya kammala karatu to yayi kabbara yanzu kuma ya rabu da tsayuwa ya tafi ina zuwa ga ruku'i to wannan abin da ya wuce bayan shi ya bayyana sannan a sifar ruku'in kansa yaya ya kamata gadon bayansa ya zama yaya ya kamata kansa ya zama a cikin ruku'i din nan kuma shine zai kulla masa matashin magana yace sifatin ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u kaffayhi ala rukbatayhi annabi ya kasance yana ɗaura tafukan hannunsa guda biyu ala rukubataihi akan gwiwoyinsa tafin hannun dama ya jinke gwiwar dama da shi tafin hannun hagu ya jinke gwiwar hagu da shi wa kana ya'muruhum bidhalika kuma annabi yana umartan su sahabbai su yi haka to kaga umarni kuma ya zama wajibi kenan wa amara bihi aidan almusi'a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da yake munana sallarsa kama marra anifan kamar dai da ya gabata dazu wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, annabi ya kasance yumakkinu yadayhi yana damka yana tamfalar da hannayensa min rukbatayhi a gwiwoyinsa, ma'ana hannun dama din zai jinki gwiwar dama ne ya rike ta haka kai ka ce kwacewa za ta yi, shine at-tamkin din, ba wai kawai dorawa za ta yi haka ba, sosai yana dafawa ne sosai haka a kame hannun dama ya kame gwiwar dama, hannun hagu ya kame gwiwar hagu, shine ma'ana at-tamkin, shine dan farar da abu ta yadda zaka ji lalle ya haɗu da juna, ba wai kawai dan dorawa haka ba. Sannan kuma ba gwiwar mutum ba kolansa zai rike ba a cikin ruku'i, sannan kuma ba cinya zai dora ba, nan ne ya tabbatar akan gwiwa ne, kun fahimta da kyau, ka annahu qadidun alaihima, kai ka ce ya kame gwiwoyinsa ne kamar wato hannun dama ya rike gwiwoyin haka sosai ya damke su, haka hannun hagu ya rike gwiwar hagu ya damke ta sosai, shine ma'ana ka annahu qadidun alaihima, kun bincin da kyau. Wa kana yufarriju baina asabihi, a wannan lokaci yana rarrabe tsakanin yatsunsa, yatsunsa suna rabuwa da juna, wato lokacin da ya kame haka dan nan ma ya kame haka, yatsun na rabuwa da juna ba haɗe suke da juna ba. Wa amara bihi almusi'a salatihi, haka annabi yayi, haka ya umarci mutumin nan da ya fata sallansa, yace ga yadda zaka yi ruku'i, fa kana yace idza raka'ata fa da'a rahataika ala rukbatayka, idan ka tashi yin ruku'i dora tafukan hannunka guda biyu bisa ga gwiwoyinka, thumma farrij baina asabika, sannan ka rarrabe tsakanin yatsunka, thumma mkus, sannan ka wanzu a hakan, hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, har kowace gaba ta samu wurin zamanta a jikinka, ko ina ya tsaya ya daina motsi a haka, kam ka samu cikakken ruku'i kenan. To wannan abin da ya shafi hannu kenan, da abin da ya shafi yatsu, da irin yanayin yadda ya kamata ka kame wato gwiwoyinka da su. Wa kana yujafi wa yunahi ko wa yunajji mirfaqaihi min jambaihi, annabi ya kasance yana nesantar da mirfaqaihi, wato su ne mai gwiwoyin hannunsa, an jambaihi gabanin hatsarinsa. Kasan wani da ya tashi ruku'i zai ruku'in ne ta yadda nan hagagarinsa na dama yana tare da gwiwar hannun dama, hagagarinsa na hagu yana tare da gwiwar hannun hagu, ta annabi kuna nesantar da su da juna, ta yadda gwiwar hannu ba ta shafan hagagarin dama, dama da hagu duk ya nesantar da su sallallahu alaihi wa sallama. Ana fahimta da kyau? Wa kana idza raka'a basata zarahu wa sawwahu, kuma annabi da ya tashi ruku'i basata zarahu, yana shimfiɗa gadon bayansa, wa sawwahu, ya daidaita shi ta yadda babu inda ya fi ko ina tudu, kuna fahimta da kyau, hatta law sabba alaihi alma lastaqarra, ta yadda da za a zuba ruwa a gadon bayansa zai tsaya ba zai gangare ba sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil musii salatihi, yace da mutumin nan da ke murna sallansa, yace da shi ne fa idza raka'ata, idan ka tashi yin ruku'i, faj'al rahataika ala rukbatayka, dora tafukan hannunka, raha shine tafin hannu, alkaf arrahatu alkafu dun ma'ana su daya, dora tafukan hannunka biyu ala rukbatayka akan gwiwoyinka, wamdud zaharaka, mekar da gadan bayanka, wa makkil liruku'ika, ka tabbatar da ruku'inka, an gane ku? Wa kana la yasubbu ra'sahu, annabi ya kasance baya sun koyar da kansa a cikin ruku'i, wa la yaqna'u, ko baya daga shaka kansa da gadan bayansa suna daidaita da juna, walakin baina zalika, kansa yakan zantowa tsakiya, shi bai yi kasa ba, shi ko bai dago ba, ba zai jarraba wani magani, kun dai karatun dalla dalla filla filla, yanzu kawai tafsirin sa muke so, an dai ja bakin ko to mene ne fassara, wa zai jarraba mana da magana koyi, bismillah karbukallah, wannan dama rasulul mugabarat ne, da gogar mai anan da shi zai yi, amma wanda can ji yayi a da dan ban ka bimi ke ba wasa ne ai ki za mu ki da na ya zai jarraba, bismillah wasa ne, bismillah saura dai kam gadan bayan da bai mike sosai ba, kowa zai gida ya jarraba ya tabbatar ya yadda annabi ya ce, ya tabbatar ya bi waɗannan hadisan da muka karanta, lalle ne gadan bayan mutum ya mike sannan kuma kansa ya kasance bai kasa ba, sannan kuma bai sama ba, ta yanda da za a zuba ruwa a gadon bayan ka zai tsaya, ko ta yanda da za a kawo goran mashi a tsora zai tsaya ba zai gangare ba, kai ba kai tudu ba, kai ba kai abin nan ba. To wannan ya danganci tun tsayuwar wata irin tsayuwa kai, ku fahimta shi yasa ayyukan sallah kowanne ana gina shi ne akan dan uwansa da ya wuce baya. Yanzu lokacin da muke bayanin tsayuwa mun ce abin nan kafafunka su fuskanci na alƙibla, duk wanda ta yi tsayuwa ya kasance kafarsa ta dama ta kalli nan, ta hagu ta kalli nan, ba inda za a iya ruku'i daidai har abada, har a tashi kiyama. In yana so dole sai ya iya tsayuwar, sannan sai iya ruku'i. Duk wanda bai iya tsayuwa ba zai iya ruku'i ba. Shi yasa duk mutanen da suka taya suka jarraba ruku'i nan da kun kalli kafarsu, za a ga kafar wannan ta dama ta yi dama, wannan ta hagu ta hagu haka. Babu yanda za a yi ayyukan sallah ana gina su ne babu a fauka babu. Saboda haka idan kowa zai gida sai ya jarraba, ya duba, ya tallafa, ya duba, ya abin nan da sauransu. A ko dan sai yawa da muka ci karo da su kwanaki da muka je Gombe, masu zafi akan wannan mas'ala, su suka zo mas'ala ce ta sutura, muqabala suka zo suka same ni da Malam Abdulwahab. To idan an zo muqabala sai ka bar wa Malam Abdulwahab, za ta kai, za ta fi jin daɗin gani. Saboda haka suka zo da mas'alansu, magana ce ta cewa lallai ne idan mutum ya tashi ruku'i wato sai ya kwanta a miƙe, haka sujada, sai sujada suka ce yadda aka ce ka miƙe a ruku'i haka a sujada ma ka miƙe. To saboda haka idan sun zo sujada wani abun mamaki, wato sai sun wannan kwanta haka gaba ɗaya, kika ce mutum zai kwanta rubda ciki ne, saboda mai dan aiki da wannan hadisin. To kaga sun karanta hadisin amma ba su fahimci mas'alan sosai ba. Sai ɗaya daga cikinsu da ya zo zai, sai Malam Abdullahi ya ce mai kafin hadisin, ya ce ai dole lokacin da kake an ce idan annabi na tsaye tsakaninsa da sutura gwargwadon zira'i uku, haka ne ko, tsakaninsa da kuma inda goshinsa yake da inda sutura take kuma mamar rufiyatin gwargwadon mai inda akwai za ta wuce. Su sai suka fahimci idan ka zo yin sujada daga inda kafarka take zuwa inda goshinka yake tsawon wurin, lalle ya kai wannan zira'i biyu da wani abu, abinda zaka rage tsakanin ka da sutura mamar rufiyatin. Wato har idan mutum zai sujada wai sai ya auna haka, ka ji dan Allah zira'i uku in banda abin nan da sauransu. Sai Malam Abdullahi ya ce dai ya ruku'i, malam sai ruku'i yake yiwa, bayan sai karkace yana ya saki tuwaye, shine malamin da za a muqabala da shi, amma ruku'i yake daidai. Yace ka karanta hadisin ka dauki zafi ba yadda abin ya kamata ba, yace to yi sujada kuma duk take yiwa. To sai Malam Abdullahi ya tashi masa ruku'i, ya gane tashi sujada, ya gane yadda ka gane dinnan mun karanta haka, Malam Abdullahi ya kwatanta, idan ka gani abin zai baka sha'awa kwarai da gaske. Imam Ahlus Sunna ke wujubu tuma'anina cikin ruku'i, wannan babi na nuna wajibcin nutsuwa a cikin ruku'i. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musi'a salatihi kama salafa awwal al-fasl as-sabiq. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai nutsuwa a cikin ruku'insa, wa amara bihi al-musi'a salatihi kuma ya umarci wanda yake munin sallarsa da yin haka din, kama salafa awwal al-fasl as-sabiq, kamar yadda ya gabata a farkon fasalin da ya wuce baya. Wato abinda ake nufi da nutsuwa a nan gurin shine, wato bayan yayi ruku'i bisa ga siffan da muka ambata, yakan tsaya a hakan ta yadda kowace gaba ta tsaya inda take, sannan kuma ya tara hankalinsa cikin abinda yake furtawa na azkar, zikirai da ake cikin ruku'i, kamar yadda bayanin su zai biyo baya. Kaga cikakken tsayuwa kenan ko nutsuwa kenan. Da abinda ake nufi da nutsuwa, waɗansu malamai suka ce ita nutsuwa aiki ne na zuciya, gabai ba ta ciki. Waɗansu kuma suka ce ita nutsuwa aiki ne na gabai ba zuciya a ciki. Waɗansu suka ce duka biyun ne. Su gabai su tsaya a matsayarsu da yadda Annabi ya siffanta mana cikin ruku'in nan ko, kowace gaba ta tsaya a matsayinta da aka bata tsawon wani mintuna, tsawon wani lokaci, zuciya ta shagala wajen tunanin Ubangiji, har ce ya shagala wajen furta lafuzzan da suka tabbata daga Annabi na zikirin da yake cikin ruku'i. Kaga cikakken nutsuwa kenan. Wa kana yaqulu atimmu ar-ruku'a was-sujuda, annabi ya kasance yana cewa ku rinka cika ruku'i da sujada. Fa wallazi nafsi bi yadihi inni la arakum min ba'di zahri, yace ina rantsuwa da wanda ne nake hannun sa, wallahi ina kallon ku ta bayan gadan bayana, idza ma raka'atum, idan kun yi ruku'i, wa idza ma sajadtum, ha kuma idan kun yi sujada. Ma'ana ina ganin ku duk da cewa ina fuskantar gaba a sallah, amma kuma wannan baya hana in ganku. Wannan kususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, gashi ya shagala da sallah, gashi kuma ya shagala da muraqaba na sahabbansa, yaga waye ya ruku'i daidai, wani ne ya doro, waye sujada daidai, waye bai daidai ba, sai ya musu wa'azi bayan an kammala sallah, atimmu ruku'akum, kaga wannan sai ya nuna waɗancan dangin al'amurra da suke wajen koyo baya bata sallar, sai dai lokacin da aka tunatar da kai to ya kamata ka farga ka gyara, da ka ji kuskuren ka na jin yau sai ka gyara shi. An fahimta ku? Wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu, annabi ya ga wani mutum da baya cika ruku'insa, wa yankuru fi sujudihi, kuma yana kotan kurciya a cikin sujudansa, wa huwa yusalli alhali, yana sallah. Fa qala, sai annabi ya ce, law mata hadha ala halihi hadhihi, da wannan zai mutu akan wannan halin nasa na kotan kurciya a sallah, Allahu akbar, Allahumma rabbana lakal hamdu, mata ala ghairi millati Muhammad, to da ya mutu akan wani tafarki da ba na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, ma'ana da ya mutu yana sallah ba irin sallar annabi ba, to ka ji lafiya ka ce me ka mutu kana wata sallah ba irin wadda annabi zo da ita ba. Yankuru salatahu kama yankuru al-ghurab ad-dama, za ka ga yana koto cikin sallarsa tamfar yadda hankaka ke koton wato jini, busasshen jini idan ya zo na caka da abin nan dinsa da bakinsa, yana haka haka shi ma yake kamar mutum na dora goshinsa akan garwashin wuta, da ya dora ya dauke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, yana gaggawa ko ina zashi ba wanda ya sani. Annabi ce masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu, kwatankwacin mutumin da baya cika ruku'insa, wa yankuru fi sujudihi, kuma yana koton kurciya cikin sujudarsa, masalul ja'i alladhi ya'kulu at-tamrata wa at-tamratayn, tamfar mai jin yunwa ne sai a bashi kwallon dubino ɗaya ko biyu, la yughni yani anhu shay'a, za su hana shi jin yunwa? Ba za ka ce ko bai ci ba, amma ko ba su hana shi jin yunwa ba, to haka shi ma wancan ba za ka ce bai sallah ba, amma kuma wannan sallarsa ta zama ba ta yi ba. Saboda haka sallah ita ce mafi girma cikin ibadoji, da haka ya kamata mutum ya kiyaye ta, kuma wajibi ne yadda wannan hukunci ya shafi maza haka kuma ya shafi mata. To yanzu maza ma an tashi ana rukuya ana cin gyaran mutum, to ballantana mata a gida wanda ba sa karatu, an kyale su daga girki sai sauran al'amura, ina za su iya koyi sallah? Maza ma ana kokowa da su ya za su yi ruku, ya mata za su yi kenan, suna daga gida ba su aikin komai, daga girki sai sauran al'amura. To kaga ya zama wajibi kenan kulawa da ibadar iyalin mu mata, kuma ya zama wajibi yadda muke zuwa makaranta mu saurara, su ma su rika zuwa suna saurara. Ya zama wajibi idan ba su zo ba mu dauki mu sai kasir mu je mu kai mu sa musu, wannan kasir din da zai gyara musu sallarsu ya gyara musu aqidarsu, wallahi ya fi cefa ne da zaka gyara na gidanka. Muhimmanci dan ta ci ta sha ta ci ta sha ta ci ta sha ta sa sutura ta yi kaza, duk wannan ba zai tserar da ita azabar lahira ba sai in ta gyara ibadanta. Kana gina gangan jikinta baka gina ruhinta, babu yanda za a yi ta gyaru. Amma ka himmatu wajen duk kasir din da ka ji an yi mai amfani, kai ka ji kana kishirwarsa, ka yi mamaki yau idan aka yi karatu sai ka ji wani abin da tun da aka haife ka baka taba ji ba sai yau. Amfanin makaranta kenan ko? To ka tuna ita fa, kai ma kenan ballanta na ita, min babu aula ita ya kasance ta jarance wannan al'amari. Kai kenan da kake yawo karatu yau ka je nan ka je nan, yau ka zuwa ji ka ji kasir sai ka ji sabon abu, a rannan kawai ka taba jin shi a duniya, to ina ga ita da take gida a jibbi haka kawai. To sai da ka ya zama wajibi mu kula da wannan bangaren. Wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace, nahani khalili an anqura fi salati na qaraddiki wa an altafita iltifata sa'labi wa an uqiyaka iqa'il qirdi, yace nahani khalili badadina wato masoyina manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ni an anqura fi salati na qaraddiki, in ce zan yi koto irin na kursiya a cikin sallah, wa an altafita iltifata sa'labi, haka ya hana ni irin kayan waiwaye irin waiwaye na dila a cikin sallah. To abinda ake nufi da waiwaye mu a Hausa galibi sai in mutun ya daina kallon, kamar yanzu ina kallon yamma ko ina ne inna kallaza ce nayi waiwaye inna juya gabas, to su a larabta ba haka bane ba. Yanzu na gure yadda nake kallon gabas nake kallon yamma din nan, idan ido na ya kalli arewa nayi waiwaye, idan ido na ya kalli kudu fa nayi waiwaye, to ballantana ko in ya kalli gabas an yi babu aula kenan ko? Wannan shine iltifat, shi dila mai wayo ne, saboda haka har kullum baya so ya tsaya wuri guda, haka duk je yake idan ya tsaya wani zai zo cuce shi, da haka sai kalli nan ya kalli nan, ko ruwa zai sha ko sai da yake ko, ba zai je waye tura kansa haka kawai ya sha ruwa ba, haka kawai ya je wani zo ingiza shi daga baya zai tsaya wajen ya kalli ruwan ya ga ba kowa a ciki kusa da wajen, sai ya da baya tura jelarsa, dama katuwa ce haka da gashi da yawa, idan ta jawo ruwan sai ya fita gefe guda ya hau tudu inda ba wanda yake ganin shi ya tsotse sannan ya sake komawa, dan masifar wayo hankalinsa kullun yana nan yana can. To sai annabi ke buga misali da abinda hankalin mu zai fahimta kenan. Kada mutum ya rinka waiwaye irin waiwayen dila, ma'ana dai ka tara hankalinka yayin da ka zo sallah ka fuskanci alƙibla da dukkan jikinka. Abinda ake so lokacin da kake tsaye, idanka yana kallon inda za ka ɗora bocinka, kar ka ɗaga kai ko sama ka kalla. Annabi ce waɗanda suke ɗaga kansu suna kallon sama, ana ji musu tsoron kansu makarci ko kar a tafiyar da ganinsu. Kar ka kalli dama, kar ka kalli hagu, ka tsaya nan haka. Yayin da ka kalli sama ko ka kalli dama ko ka kalli hagu, ka iltifat a cikin sallah. Kun fahimta ku? Yace to annabi yana yin iltifat irin iltifatin sa'ala. Wa an uqi, ya hana ni in yi zaman da ake kira iqa'i, ka iqa'il kardi. Shi iqa'a a cikin sallah iri biyu ne. Akwai wanda yake mustahabi ne, idan ka yi shi babu laifi, sallan ka tayi ko jaizi ko mustahabi. Akwai wanda yake an karanta maka yin sa a cikin sallah, wanda Abu Hurairah yake magana anan irin wanda annabi ya haramta a cikin sallah. An gane ko? Shine iqa'i, ka iqa'il kardi, irin zaman biri. Ya yake yi, kafar dama ta yi dama, ta hagu kuma ta yi hagu, ya dan farar da duwawunsa haka a ƙasa. Yana da wahalar yi ma aslan. Amma sai dai mutum dama cin ɗabi'arsa ne, amma ba haka ba, yana da wahalar yi. Yanzu wani ƙila tun da yake bai taɓa yin iqa'i ba, madalla dama yana da wahalar yi, to kuma annabi ya hana. Iqa'i kuma irin wanda yake da abin nan shine wanda za ka yi ruku'i ka ɗago, a maimakon ka tankular da kafar ka ta hagu ka zauna a kanta. Sai kasance ka toga yatsun kafarka ka zauna akan abin da dinka diga-diganka. Misali kamar haka, ko ya guri wanda ne suke kusa sa gani, wato kamar haka kenan. Wato idan kai haka irin wannan zaman na haka shine iqa'i, wannan zaman na haka ana kiransa iqa'i. Irin wannan iqa'i ya halatta mutum yayi cikin sallah, yayin da ka dago daga sujjada ta farko ba za ka dan zauna ba sannan kai ta biyu, to a wannan tsakanin kai wannan zaman. Hadisi ya tabbata cikin Muslim akan wannan. Wannan iqa'i wanda shari'a ta hana shine ka zo zaman sallah sai wannan kafar ta yi nan, wannan ta yi nan, ka balarraje ka yi haka. Kaga wannan kafar ta yi nan, wannan ta yi nan, kuma ka dan farar da tsawon kakan ka san haka. Irin wannan zaman to shine Abu Hurairah ce, wato nahani khalili, annabi ya hana ki. Ban ji ba. Wane iri? Wannan shi ma ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam. Asalin iqa'i, asalin iqa'i, sai dai ka tsoga kafar ka haka akan kasa. Wato da a ce shi wannan bencin mai faɗi ne shine mutum, abinda mutum zai yi kowa ya gani, amma mutum yaje kwatanta kuma ya faɗi, kaga ai ba da. To da zaban gani, amma sai dai ka yi tsaye haka haka haka. Yawwa, irin wannan iqa'in ya halatta mutum ya yi irin wannan cikin sallah. A ina ake yin sa? Idan ka yi sujada ta farko ba za ka dago ba kafin ka yi ta biyu, to idan ka dago sai ka yi haka. Kwatanta misali sujada ta farko, ka ga yayi sujada ta farko, to dago daga sujada, dago, to ka ga sai ya haka ko, to sannan sai ya yi ta biyu. To wannan zaman irin wannan ya halatta. Wanta wanda bai halatta ba kuma na kwatanta ka gani ko? Kwatanta su gani wanda bai halatta ba. Yawwa, wannan annabi ya hana shine wanda Abu Hurairah yake cewa annabi ya hana. An uqiya ka iqa'il kirdi, irin zaman da biri ke yi kenan. To annabi ya hana wannan cikin sallah. Kun bayyana wannan da kyau? Kwatanta ɗayan wanda wancan ya yi wanda muka ce shi ma ba ya da asali. Zama ya kumi. Kalan ya laye abin da ka bata ko? To wannan shi ma mutum ba zai shi cikin sallah ba, dan shi ma bai tabbata ba. Nasi bai tabbatar da shi ba. Duk bai ba. Koya ne, duk bai ba. In dai ba yayi ya intisabin a tarafin kadamai ne, duk bai ba. Kun fahimta da kyau? To. Ha. A darasatul istiraha ka iya iqa'i don gaiba ku, amma dai wancan zaman na asali shine bi, zama na asali shine bi don sunan sabbinsa, wannan kuma iqa'i. Yawwa, mun bayyana da kyau? Wa kana yaqulu, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa aswa'un nasi sariqatan allazi yasruqu min salati. Annabi ya ce wanda ya fi kowa munin sata a duniya allazi yasruqu min salatihi shine mai sata sallarsa. Qalu ya rasulullahi wa kayfa yasruqu min salatihi, suka ce yaya mutum zai saci sallarsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, wanda baya cika ruku'in ta wa sujudaha da sujudarta. Duk mutumin da baya cika ruku'i baya cika sujuda, to ya zama barawo a cikin sallah, barawon da ba a yankewa hannu ko sai dai a yanke masa lada. Ko da wata rana zaka ji irin malaman fiqh masu irin lafz al-ghaz kenan su ce wani irin barawo ne kuma zai tabbata yayi sata kuma ba a yanke masa hannu. Sai ka ce to wai ko ai duk barawo in ya sata sai yanke masa hannu ko, to sai su ya allazi yasruqu min salati wa huwa sarik lakinnahu la tuqta'u yadu. وكان يصلي النبي يا كسن تينا ان صلى فلمها بمؤخر عينه بمؤخر عينه سي النبي يدن دوبا بمؤخر عينه سي يدن يهرارا كو يدن كركتو بمؤخر عينه ده كرشن ادانيسا واتو كمان نان غولين كينان ده جيفن ادن سا دغنان وجان اسودو كينان ده نغنان غولين كاغا زاكا ايا كلان وند يكي نان جيفن كو وند يكي باير كاي كوسا با تاري ده كاي ويويه با ila rajulin yadubu wani mutum la yuqimu sulbahu, wanda baya miƙar da gadan bayansa cikin ruku'i cikin ruku'i wa sujudi cikin sujuda. Falamman sarafa, yayin da ya kare kala sai ce ya ma'asharal muslimina, yayin da annabi ya kammala sallah sai ce ya ku taron musulmai, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fil ruku'i wa sujudi, yace ba sallah ga wanda baya miƙar da gadan bayansa a cikin ruku'i da kuma cikin sujuda. A shakin ba karmi bane ba, babu sallah ga wanda baya mekar da gadan bayansa a cikin ruku'i da sujada. Kaga nan wurin annabi ya kore mai sallah saboda mai mutum bai mekar da gadan bayansa ba cikin ruku'i da sujada. Wato ko take sa mai ban mamaki, Sa'id ibn Musayyib shugaban tabi'ai yana zaune a masallaci wata rana, sai ga Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafi ya shigo masallaci. Da ya shigo masallaci sai ya sallah irin fashal-fashal din nan a gurguje, yana kammalawa shi ko ana yin yana kammalawa, wato abinda sumbuli ma mai ɗaya ne, sai Hajjaj ibn Yusuf ke kuskure cikin sallarsa wajen ruku'i da sujada, har ma ya kasance wani lokacin yana riga liman ɗagowa, da liman ya ce Allah kafin rufe bakinsa ya ɗago. Da aka yi sallama ƙasa ana azkar, Hajjaj ibn Yusuf ya tashi zai tafi Sayyid ibn Musayyib, kuma shi kuma yana cikin azkar ɗinsa, ko baya so ya yanke azkar ɗinsa ya masa magana, ko baya so ya kyale jibi masa wazi ba. Sai ya tukula shi haka ya rike shi da ƙarfin tsiya ya ci gaba da yin zikirinsa. Hajjaj ya kwace ya kasa shi kuma da ta yin zikirinsa, har sai da ya ƙare zikirinsa ya ce ya kha'in ya tsari sarakta min salatika, ya gaga masa bakar magana ya masa wazi ya tashi ya tafi. Da ya tashi ya tafi Hajjaj ibn Yusuf sai da ya samu gwamnati, an ba shi na'ibi dufuti gwamna a Madina kafin a tura shi can abin nan kenan. Sai ya zo wata rana ya shigo masallaci yana takama, kowa na jin tsoronsa. Sayyid ibn al-Musayyib kuma na cikin masallacin annabi na karantar da mutane, kawai sai mutane sa ga Hajjaj ibn Yusuf, to dai tun karo bai zo wurin kowa ba sai wurin Sayyid ibn al-Musayyib, kowa na jin tsoron zai zo ya masa musiba kenan, tunda yanzu ya samu gwamnati ko zai fara da kanshi. Sayyid ibn al-Musayyib kuma ko kallon shi bai bi shi gaba da darasin sa, sai ya zo zauna kusa da shi yace ka gane ni, yace eh na gane ka, kai ne barawan sallar ka, ya bugi kirjin sa haka na gane ka, kai ne barawan sallar ka. Sai Hajjaj ibn Yusuf ya ce Allah saka maka da alkhairi, tun daga wannan rana kullum ni tashi tsayawa sallah sana tana abin da ka faɗa mun, da haka sai in gyara ka. Wa qala fi hadithin akhar, annabi ya faɗa cikin wani hadisin yace la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima zahrahu fi ruku'i wa sujudi, sallar mutum bata cika bata wadatuwa bata isa har sai ya miƙar da gadan bayansa a cikin ruku'i da kuma cikin sujada. Kaga ya kamata dai mu samu wanda zai miƙar da gadan bayan nan don sauran su gani, tunda dai mutum biyu sun tashi sun dan kwatanta gurgudan halin su, zai kallifin lawa nasu illa wasu hako Idris zaka gero ba, to babu laifi. A'a kallife mana koya ne, koya ne kai kayan kamala. Ya dan kwatanta, ya dan yi dama dama ko sai dai nan gurin ka tankwarar da shi doka doka doka, yawa dan dago kanka haka, to sai kuma kanka ka dan yi haka dai dan dago dai haka, yawa to kaga da haka ya kwatanta haka dai ya kwatanta ya dai fada sauran da zugo to gogor mai jaraba mu gari yawa sai gudana to kage yayi gogor mai yayi gogor mai yayi azkarun ruku'i wannan babi ko matashiyar magana zamu magana akan zikiran da ake yi cikin ruku'i bayan kayi ruku'i bisa ga sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a baya to kuma sai ka kiyaye wajen yin sunnar annabi ta zikirai ɗaya daga cikin zikiran da zamu ambata wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-azkari wal adiyati taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi ya kasance yana fada a cikin wannan rukuni me yake nufi da wannan rukuni ruku'i yakan fadi anwa'an min al-azkari nau'ika daban-daban na zikirai wal adiyati da addu'o'i taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin ya fadi wannan wani lokacin ya fadi wannan ga sunan ajere awwalan na farko subhan rabbiyal azim talata marrat wani lokacin haka annabi ke fada subhan rabbiyal azim سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حسبه أما أنت ديكو وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك ونلوك تنين أنت سمد أكو ما في كلام تنغى بند ذاك يشيني نوا أكو أما إذا كي سمو أن نكون ونكما إياك تن إندك غياء إشيكا با إياك انت مكبا أما كرك كاسين أكو دور رغوان تنكا kai hakuri mana bayan mu gama babun ba wa balagha marratan fi takrariha fi salatil layl annabi ya zurfafa wajen maimaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a cikin sallar dare irin qiyamul layl din nan da ake yi hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har ya zanto dade wanda yake cikin ruku'i kai kusa da dade wanda yake a tsaye sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u fihi arhaliku a tsaye din ya kasance yana karanta ثلاثه سور من الطوال سوروري غدا اكو cikin dogayen surorin alqur'ani albaqarata wan nisaa wa ala imran annabi karanta baqara da kuma suratul nisa da kuma ala imran duk araka daya sallallahu alaihi wasallam kaga izu goma da rabi kenan fa izu goma da rabi araka daya kuma idan yazo yin ruku'i sai ya yi ta subhana rabbil azim har sai yayi kusa da irin dade wanda yayi wajen karanta wannan surorin ka kaddara kenan subhana rabbil azim din da zai inda za a tattara ta za ta kai kenan izu takwas ko tara sallallahu alaihi wasallam kaga zai da yawa kenan a tsaye yana karanta waɗannan surori guda uku ya takallalu ha du'a'un ko ba kira'ar kawai yake a zubayar da muke yanzu ba ya takallalu ha du'a'un in ya zo wurin da ya dace addu'a sai tsaya ya addu'a wastighfarun in ya zo wurin da ya dace istighfari sai istighfari kama sabaka fi salatul layl kamar yadda bayani ya gabata cikin qiyamul layl a can karatun bayan mun tabbatar da haka thaniyan na biyu daga cikin nau'ikan zikiran da ake a cikin ruku'i subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi har sau uku kenan kaga nan an sami karin ne wa bihamdi thalithan na uku سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح wannan ba fada adadi ba ba iya kan ce adadi ba sai kai gurgurai da kaga zaka iya yi kenan an gane ku to wannan subuhun din da kudusun shine yasa masa lamba a kasa subuhun kudusun rabbul malaikat warruh yace kala abu ishaq as-subuhu idan an ce as-subuhu a larabce allazi yunazzahu an kulli su'in shine wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani muni wanda ba a jingina masa dukkan wani rashin dacewa wal quddus idan an ce al quddus kuma a larabce al mubarak wanda yake cike da albarka wakila a wani kaulin suka ce at tahir wato wanda yake tsarkakakke wa qala ibn sayyidihi yace subuhun quddusun min sifatin lahi azza wa jalla wadanda suka ce subuhun quddusun din sifofi ne cikin sifofin Allah li'annahu yusabbahu wa yuqaddasu dan shi ubangiji ana yi masa tasbihi ana kuma tsarkake shi daga dukkan wata tawaya lisanul arab dubal littafin lisanul arab wato haka zaka fada subuhun quddusun ala wazni fa'ul kun zaka yabamma ga al-awwal wa thani subuhun quddusun an gane ko
waɗansu daga cikin malaman dogon irin su siboyi suna cewa sai dai ka ce sabuhun kaddusun, amma ba su da hujja ko tasisun kobo. Idan sa'alam yake cewa dukkan sunan da yake ala wazni fa'ul fa huwa maftuhul awwal, duk sunan da yazo akan wannan zaka samu maftuhul awwal ne, harafin farko ana masa fataha. Yace illa subuhu wal quddus, sai waɗannan lafazan guda biyu. Fa inna dhamma fihi ma akthar, abinda aka sani a wurin larabawa suna furta su da dhamma, saboda haka dai an fi siboyi hujja anan gudu. Rabi an nahu daga cikin dangin tasbihin da ya halatta kai a cikin ruku'i, subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li, subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li, wa kana yukthir minhu, annabi ya kasance yana yawaita wannan zikirin, fi ruku'ihi wa sujudihi, a cikin ruku'in sa da sujudarsa, yata'awwalu alqur'ana, yana fassara qur'ani. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. A kasa malai cewa ma'ana qawlihi yata'awwalu alqur'an, abinda ake nufi cewa yana fassara qur'ani, ya'malu bima umira bihi fihi, yana aiki da abinda aka umarce shi cikin qur'ani, ai fi qawlillahi azza wa jalla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wato idan ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, kamar ka fassara ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. An gane ko? Na biyar, allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, أنت ربي كشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وإظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وترانا هكا النبي كبلا أتكر ركوي فكرة ينزل ياك ما تكنن كواجي كدا دي حدتي ونن دي كلا دي يوم ونن دي سابن جيني أيو. اللهم لك ركعت وبك آمنت ممي أرهمك سبحان رب العظيم بأمدي سبحان رب. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu, wato kana cewa ya Allah nayi ruku'i don kai kadai, wa bika amantu kuma nayi imani da kai, wa laka aslamtu gare ka na mika jikina gaba daya, gare ka na mika wuya, sai abinda kace in yi, anta rabbi kai ne ubangiji na kuma abin bautata, domin ar-rabbu yana daukan ma'anan al-khaliq kuma yana daukan ma'anan al-ma'bud bihaq. Kasha alaka sami'i wa basari, jina da ganina duk sun kaskanta dominka, suri suna dominka, wa mukhi haka bargona, wa azmi haka kasin jikina, wa fi riwayatin wa izami, a wata riwaya a maimakon azmi sai a ce izami, azum kaga guda ɗaya kenan, izam kuma ya zama abin nan jami'i, wa asabi haka jijiyoyina, wa mastaqallat bihi qadami, duk abin da kafafuna suka dauka ya mika waya gare ka ya ubangiji, lillahi rabbil alamin, na Allah ne ubangijin halittu. Wata rana annabi na karanta wannan. Na shida, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu, anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahami wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin. Wata rana annabi kuma na faɗin wannan. Bambancin wannan da wancan za ka ga lafazan kadan ne ko? Na bakwai, wani lokacin yakan ce subhana zil jabruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, subhana zil jabrut wal malakuti wal kibriyai wal azamati. To idan an ce al jabrut, kamar da ya faɗa daga kasa, mubalagatu min al jabri wa huwa al qaru, wato zil jabruti ma'abucin rinjaye, domin al jabru yana nufin rinjaye, jabrut mubalaga ne, al malakut ma'abucin mulki kenan, wal kibriyai ma'abucin ji da kai, ubangiji shine mai ji da kai kuma sai cancanta ya ji da kai, duk wanda ya ji da kai ba Allah ba ya dauki mayafin Allah kenan, ya abin nan kenan, ubangiji yayi masa kashe difuwa, ji da kai na Allah ne. Wal azamati haka ubangiji shine ma'abucin girma, wa hadha qalahu fi salati al-layli, annabi ya faɗi wannan irin ruku'i, ya faɗi irin wannan azzikiri a cikin ruku'i na salatul layli. Italatul ruku'i abu na ƙarshe da zamu tsaya kansa, italatul ruku'i, tsawaita ruku'i, ko da kyashe da sauran mintuna ko biyar ne, italatul ruku'i, tsawaita ruku'i, wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudihi, yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bayna sajdataini qariban min as-sawa. Wannan sai kun zura hankali da kyau,
wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yaj'al ruku'ahu yana sanya ruku'in sa dadewar da yake ciki wa qiyamahu da tsayuwar sa ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'i dadewar da yake a wannan tsayuwar wa sujudahu da sujudar sa yayin da ya tafi sujuda dadewar da yake a ciki wa jilsatahu baina sujudataini da zaman da yake yi tsakanin sujudu guda biyu duk yana sanya waɗannan ababai qariban min as-sawa kusa da su zama daidai wa daida ma'ana idan yayi karatu a tsaye na minti 15 to idan ya zo ruku'i sai ya dadewar minti nawa minti 13 misali idan ya dago daga ruku'i dadewar da zai kafin ya tafi sujuda sai ya zo minti nawa 12 misali ko 11 idan ya zo cikin sujuda fa sai ya minti 10 idan ya dago dadewar da zai kuma kafin ya tafi sujuda ta biyu fa sai ya minti 9 idan ya tafi sujuda ta gaba ta biyu ita kuma sai ya kamar minti 8 kenan haka yake tafiya da su a jira din sunna kaga sunna kenan qariban min as-sawa a kusa da juna suke a kasa akwai wata fa'ida da malam ya ambata yace fa'ida bayan ya jero ababan da ake fada ruku'i ne ya kawo ta hal yusra'u al-jam'u baina hadhihi al-azkar fi ar-ruku'i al-wahid am la mun fada nau'in zikiri guda nawa da annabi ke cikin ruku'i guda 7 ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan to wannan mas'ala abin da ya kawo yace hal yusra'u al-jam'u baina hadhihi al-azkar fi ya halatta mutun ya hada dukan guda 7 din yasa ruku'i daya ka karanta wancan daya kai wannan kai wannan kai wannan da har ka zo karshe am la ko bai sha halatta ba yace ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani kan wannan mas'ala wa taraddada fi ibn al-qayyim fi zat ibn al-qayyim ya kai ya komo a cikin littafin zadul ma'ad ya kata yanke magana daya wa jazama an-nawawi fi al-azkar bil awwal imam an-nawawi yace ya halatta ka hada su duka an gane ku kace subhana rabbil azim dai kenan subhana rabbil azim wa bihamdihi subhan qudus rabbil malaikati war ruh subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli allahumma lak raka'atu har zuwa kafi shi yace ya halatta ka hada su duka inji imam an-nawawi cikin littafin al-azkar kuna fahimtar kyau fa qala yace wal afdalu an yajma baina hadhihi al-azkar kullaha abu mafi fiti ya tara waɗannan zikirai ya yi su gaba ɗaya in tamakkana in ya samu ikon yin haka wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jami'il abwabi haka dukkan waɗansu nau'uka na zikiri da suka zo annabi na yin su kala kala daban-daban a wuri guda to ya halatta haɗa su gaba ɗaya wa ta'aqqabahu abu tayyib siddiq hasan khan amma hasan khan yace a imamu nawawi ba haka bane ba fa qala fi nuzul al-abrar ya faɗa cikin littafin nuzul al-abrar yace abin da ya kamata shine ya'ti marratan bi hadhihi wa bi tilka ukhra wa la ara dalilan ala al-jam'i yace sai dai wata rana ka kawo wannan in an jima in ka tashi in wata sujada kuma a wannan ruku'in ka kawo wannan in an jima ka zo wata sallah ka kawo wannan amma ka hada su duka cikin ruku'i daya yace a la ara dalilan ala al-jam'i ban ga wani dalili da ya nuna cewa annabi ya hada su ba wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajma'u fi rukunin wahid annabi bai taba hada su ba a rukuni daya kun gane ku bal yaqulu hadha marratan wa hadha marratan wata rana zai faɗi wannan a wannan sallar wata rana kuma zabi wancan a wata sallar daban wal ittiba'u khairun min al ibtida'i hasan kan kenan yace shi bin sunna shine yafi dacewa sama da kake kilo naka sabo albani ce wa hadha huwa al haqq insha Allah ta'ala wa hadha huwa al haqq insha Allah ta'ala lakin kada sabata fi sunnati albani ce ya tabbata da cikin sunnar annabi italatu hadha al rukni cewa mutum da zai tsawaita wannan rukuni na ruku'i wa gairihi da waninsa kama ya ati bayanuhu hatta yakuna qariban min al-qiyam kamar yadda bayaninsa zai zo shine wanda muka karanta a can sama yace fa idza arada al-musalli al-iqtida'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sunna idan mutum ya so ya koyi da annabi cikin wannan sunna ta tsawaita ruku'i ku fahimta shi yin ruku'in wajibi ne a cikin sallah ko tsawaita shi fa sunna shi kuma idan mutum ya so ya koyi da annabi cikin wannan sunna wala yumkinuhu zalika illa ala tariqati al-jam'i alladhi dhahaba ilayhi an-nawawi to ba zai dade dan bai ji dadin dadewa sai dai in ya hada dukkan waɗannan nau'ika na zikiri kamar yadda Nawawi ya faɗa wa qadara ibn Nasr fi qiyamil layl yace ibn Nasr ko ya rawaito hakan shi ma cikin littafin qiyamil layl an ibn Jurayz an ata an karbo daga ibn Jurayz daga ata ibn Abi Rabah in ko ba wancan ba wa illa ala tariqati at-takrari sai dai kuma in zai dauki zikiri ɗaya ne yayi ta maimaita shi al-mansus alaihi wanda wannan nassi kuma ya zo kan ya halatta kai ta maimaita zikiri ɗaya
في بعض هذه الاذكار cikin wani nau'i daga wannan zikirai wa hadha aqrabu ila sunnati wallahu alabi yace to wannan nabiyin ko shi yafi ka dauke zikiri dai kai ta maimaita shi shi yafi sama da kai ka hada su duka bai tabbata ba annabi ya hada su duka cikin wuri guda to haka kai ma ba za ka hada su ba su duka a wuri guda annahu an qira'at alqur'ani fi ruku'i hani dangane da karanta qur'ani cikin ruku'i wa kana yanha an qira'at alqur'ani fi ruku'i wa sujudi annabi ya hana karanta qur'ani a cikin ruku'i da sujada an gane ku wannan bukhari da muslim suka rawaito wa kana yaqulu annabi yana cewa ala in wa inni nuhitu bil malaikati war ruh kamar da muka gabatar ko subhana zul jabruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ku girmama ubangiji ciki wa amma sujud amma ita sujada kuwa fajtahidu fi du'ai ku nace cikin addu'a faqallun an yustajaba lakum ya dace a an samuku addu'ar ku idan kun yi ta ayyuci a cikin sujada faqallun an yustajaba lakum ya dace a an samuku addu'ar ku to abin da muka faɗa ne dai Allah shi babu lada wanda muka kuskure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ko sai wasu amma da gamin faratun cikin karatu muka ce ba bambanci cikin wadannan al'amura ku gane ayyukan sallah gaba ɗaya ba bambanci tsakanin maza da mata baka iya ware mata da wani sabon hukunci sai in kana da dalili da yake bance su amma in ba haka ba zaka kyale sai cikin umumin fadin annabi sallallahu kama ra'aytumuni usalli da annabi ya ce ku yi sallah irin da ku ga yana sallah yana magana ne da maza da mata gaba ɗaya ba da maza kadai ba bai keɓanci mata da wani nau'i na tsayuwa nau'i na ruku'i nau'i na kaza nau'i na zama daban da na maza ba duk iri ɗaya ne ba za ka yi da'awar kaza ya shafi maza kaɗai ban da mata ba sai in kana da dalili duk wanda ya wannan da'awar sai ya ce kawo dalili in ba haka ba ka kyale kowa yadda annabi ce a yi wannan shi ne gaskiyar magana wannan kuma yake cewa ya ga waɗansu mutane a sallan magariba ko da wani lokaci suna sunanta suratul qadr da suratul ikhlas akwai wani nasi ne akan wannan babu wani nasi kan wannan ba wani nasi da yazo da yace da kai a cikin suratul cikin sallan magariba zaka karanta inna anzalnahu da qul huwallahu ahad kadai idan mutum ya karanta su yayi lizantar su yau da gobe to kuma sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na kebanta su kenan wannan sai ya kai mutum zuwa ga yin bid'a amma idan mutum yau ya yi su ne wata rana ya karanta wannan sura wata rana ya karanta waccan wannan babu laifi amma lazimta su kaɗai to wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akoma ya shafe su idan ka ci za ka buga misali da kira'a kaɗai sai ya zanto wannan ɗaya ne daga cikin dubban al'amura ai abin da na ce maka duk abin da ya shafi sallah na maza to iri ɗaya ne da na mata ba bambanci wanda ya da'awar wuri kaza ya shafi maza mata kadai za su yi kaza maza za su yi kaza mata ba za su yi sai a ce kawo dalilin ka yanzu idan wani yazo ya ce su mata za su surranta karatun su ko da cikin sallan mai karatun bayanan sai a ce wani dalili ne ya ce su surranta annabi ya bambanta su annabi bai bambanta su ba to da dalili za a bambanta su kenan kaga babu wani dalili kenan annabi bai bambanta tsakanin maza da mata wajen karatun sallah yadda maza za su yi karatun azhar da al'asr a surrance magariba isha'i asuwahi a bayyane haka mata ma za su idan mutum ya ce a ban da mata mata ba za su bayyana ba sai ce meye dalilin ka ina inda annabi ya bambanta ba inda ya bambanta ko to sai a kyale a bar ya haka duk cikin al'amuran sallah haka ne daga farkon sallah har karshen ta baka bambance tsakanin maza da mata sai inda nasi ya bambance su in ba haka ba sai a kyale su haka yasa waɗansu sukan yi abin nan ne su ce ai shi sautin mace al'aura ne ba za ta bayyanar da sautin ta ba sai to kuma wannan ma wata kwabar ta bi kenan waye ce sautin mace al'aura ne Allah bai faɗa ba manzo Allah ma bai faɗa ba ya so nawa mata suka zo gaban annabi suka yi masa magana ya so nawa mata suka yi magana a masallaci ya so nawa mata suka yi tambaya a filin idi ya so nawa mata suka yi tambaya a arfa a wurin annabi inda sautin sa al'aura ne da sai annabi ya hana su mai ubangiji subhanahu wataala ce da su wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ababan da ya kamata su rufe anan sai ce su rufe yaghdudna min absarihinna sirrin tsaidan su ma'ana kasu kuwa namiji kallo na sha'awa wa ya hafazna furujahunna su kare mai farajinsu wa la yubdina zinatahunna kasu bayyana da mai adansu illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna kuma su sanya gyale a kan kirjinsu idan shi ya rufe ka yazo kuma ya rufe kirji wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kar su bayyana da adansu sai da waɗanda za su biyo baya illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna har zuwa karshen abinda aya ta faɗa duk a ciki babu inda aka ce kasu bayyana da muryarsu ko ba ga bane ba ka karanta ayar daga farkon ta har karshe ba inda aka ce haka ya gudu min ausarihinna wa yafuzu wa la yabudina tahunna haka kuma la yabudina aswatahunna babu inda aka ce haka to ba hana su sauci ba kawai sai wani ya zo hana su da wani dalili abinda Ubangiji ya hana su shine magana ta yanga magana ta jan hankali wanda za su yi don su jan hankalin namiji da gangan irin magana ta kissar mata to wannan Ubangiji ya hana su yace fala takhdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar ku ce za ku rinka lankwasa sautin ku da murza sauti da yin kakalan magana dan wannan sai ya sa wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa ya kwadaitu game da ku sai ce wa qulna qawlan ma'rufa ku fadi fadi wanda yake sananne da shari'a to kuma yan wannan ne ai maza ma da aka ce su yi magana ba ta ai su yi ta haka nan ba sun wa aka ce waka sulfi mashi ka wagdu ko namiji ma wannan an hana shi kuma katan sauti da zai rikita mutane haka kawai an hana shi wannan an ce inna ankara al-aswata la sautul hamir to haka su ma su kuma an hana su sauti na yaudara da zasu ja hankalin namiji wannan an hana su wannan su yi magana yadda suke a halittar su wannan shi kenan kaga kenan ba sautin mace ba al'aura bane ba da haka babu wani nassi da ya hana cewa mace mace ta ita ta abin dinta ta daga muryarta a cikin karatu in ba haka ba da mace in ta fita daga gida sai a daure bakinta kenan har sai ta dawo tunda wajibi ne rufe mai al'aura ko shikenan kar ta yi dace magana a waje sai ta dawo gida kuma wannan al'auran da suke cewa rufe in sun dauke ta mazan al'aura muzallaza ko da babanta ba za ta yi magana ba ko da babanta bai halatta ya ga al'auran ta ba sai wa sai mijinta kenan kar ta yi magana da kowa a duniya sai mijinta haka wannan an samu haraj Allah kuma ce wa majal alaikum fid dini min haraj an samu dhiq an samu usr Allah ko ce yuridullahi bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan da tambayoyin da ke hannuna ke na waɗanda na fuskanci suna da muhimmanci a kan mai
ku cika ku da sujudu ina ganin ku da bayana wani yake da sallah ne ko kuma har da sallah
har wajen sallah annabi na ganin waɗanda ke bayan sa a lokacin da Ubangiji ya so yi masa haka din bai ke banci sallah ba
sallah
ba
la
salata liman la yuslubuhu tabbas annabi ya kore sallah ne sai dai in mutum ya bisa garshin sa ne ai abinda ya faɗa cikin abinda ya faɗa al-musii salatihi to shine malamai suka ce duk abinda annabi ya faɗa al-musii salatihi irin dangin abinda in babu shi ba sallah ne kawai ya faɗa masa mi kadda kadan bayan sa a cikin ruku'i da kuma sujada kuma ya kore sallah in babu shi duk da cewa waɗansu suna tawilin latatinmu cewa cikar sallah ne annabi ya kore amma ba abin nan ta ba lalle mutum ya miƙar da gadon bayansa cikin ruku'i da sujada kamar yadda annabi ya nuna na'am mai alaka tsakanin ayar da abin da ya same su a ciki hadisin da yana cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidan ɗiyarsa fatima ya masa sallama ya same ta da mijinta ali bin abi talib ya zauna a tsakiyar su, wannan na daman sa, wannan na hagudin sa, yana tsakiyar su. Yace ba za ku tashi ku yi sallar dare ba, ba za ku tashi ko na kulfili ku yi ba. Ali bin Abi Talib yake cewa ai idan Ubangiji ya karaye ka musna hannun Ubangiji, da ya ga dama mu tashi, da ya farkar da mu, to sai annabi ya fita yana buga cinyar sai yana cewa kanal insanu aksar shay'in jadala, wato dan adam mutum ne mai yawan musu. A nan gurin yana nuna kamar Ali bin Abi Talib ya yi musu da shi, ya kware wajen musu, tunda ya kafa hujja da kudurar Ubangiji da bai ba su dama sun tashi ba, bai kuma tilasta masa cewa lallai sai ka tashi ba, tunda kiyamul layl ba wajibi bace ba, tunda yayi jayayya da shi akan musahabi ba zai matsa masa, bai ce dole sai ka yi musahabi. To wannan shine abin da zaka fahimta a ciki. To shi ne shi wannan jadal din na dan adam, wani lokaci zai mujadala ne bil haqqi, wani lokaci ya mujadala bil batil. Shi abin da ake so kullum, in zaka yi mujadala ka yi mujadala bil haqqi. Shine Allah ce wajadalhum billati hiya ahsan, in za ka yi jayayya don tabbatar da gaskiya, ko don lalata ƙaryar mai ƙarya, ko don tabbatar da sunantuwar abu, wannan duk babu laifi. Don tabbatar da wani ya zo ya ce maka kaza, kina nema ya wajabta maka shi alhalin bai zama wajibi ba, sai ka yi jayayya da shi don ka nuna abin ba wajibi ba ne, wannan duk yana cikin jayayya ta ja'izi. Kamar lokacin da in ban manta ba, Umar ibn Khattab ya matsa dangane da waɗansu daga cikin sahabbai da suke kauran Ahlul Kitab. Wannan sahabin nan sahibu sirrin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifa ibn al-Yaman, ya auri Kirista, suka yi ta jayayya da Umar, ya ce ni fa ba san ta nake ba, amma dan naji kana matsa mutane kana neman ka haramta musu, na aure ta dan in nuna wa duniya cewa ja'izi ne musulmi ya auri Kirista, kar kai zafi da yawa akan abin da shari'a bata haramta maka haramta. Kaga haka ya fada wa Umar ibn Khattab. Na'am, inna yace me hukunci sallah gaban liman, wannan mun sha maimaitawa, sallah gaban liman bai halatta ba sai fa in ba wuri bayan sa. Na'am. Mutum ya ika ya zaman sallama? A'a. Zaman karshe ba zai wannan ba. Sallar sa tayi, sai dai yayi na kasu cikin sallar sa, dole idan yazo zaman karshe yayi at-tawarruk ko ya abin nan. Gashi ne al-intisab. Al-intisab shine wato ka at-tawarruk dai shi yake a zaman karshe. Ka'ida zaman karshe ba a wani zama sai at-tawarruk. Shine ka zauna akan duwawunka na hagu su zauna su hadu da kasa, kafar ka wannan ta fito nan gefen, wannan kuma dan yatsanka na kafar dama, ko dai kai intisabin sa haka, wato ka kafa shi haka, ko ka karkatar da shi haka. Wannan shine ka'idar zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan yazo sallan, idan yazo zama na karshe a cikin sallah. At-tawarruk, at-tawarruk kaga shine haka kenan. Kaga nan gurin duwawunka cinyarka ta dama ka zauna da ita akan kasa sosai, nan kafar ta fito, kafar hagu din, to ita wannan ya tsarka wannan, ko kai haka da ita yadda take, kaga tayi, ko kuma kai haka da ita ka kafa ta haka, lallai haka za ka yi. Idan da juya fana faɗi a garbar Allah. Wannan shine asalin abin da ake kira at-tawarruk a cikin sallah. Wato zaka zauna haka, kafar ka har sai ta fito haka, to wannan ko kai haka da ita dan yatsan yana haka, ko kuma ya kasance ka kafa ta haka, ta yadda zaka zauna haka sosai, dan ba kun benci ne ba, zan ji dadin zama sosai baka, kuma ya kasance hannayenka suna miƙe haka, yatsunka na dama sun miƙe akan cinyar dama, na hagu sun miƙe akan cinyar hagu, haka sauransu. Sai dai kuma tunda zaka yi tahiyya, kaga zaka langwashe haka, kai haka kenan kana karanta tahiyya sauransu. To wannan shine ake kira at-tawarruk. Ana yin wannan a zama ne na ƙarshe, a wuce sallah mai raka'a uku da mai raka'a hudu. Mai raka'a uku maghrib, hudu azhar, la'asar, isha'i. In ka zo zaman ƙarshe, haba ya hakuri mana in karasa ya kuke haka, tunda na ce na faɗi wannan, kaga kenan na faɗi, sauran zai biyo baya kenan. Wannan shine abin da zaka yi, ko dai kai haka ko kai haka, at-tawarruk kenan idan ka zo zaman karshe. Amma zama da zaka yi a tsakiya a raka'a ta biyu ta azhar ko la asar ko isha ko magriba to ba za ka yi tawarruku ba in kai wannan baka da hujja daga annabi sai dai kai haka ka zauna akan kafar wannan haka ta yadda cinyarka ko du'awanka basu taba kasa ba kai haka kenan wannan shine haka in sallah mai raka'a biyu ce kacal kamar asubahi ita ma haka za ka yi haka in nafilfili ne masu raka'a biyu duk zaman da za ka yi ta yi kenan tunda duk raka'a a salatul layl masana duk sallah zaka yi raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai dai inda ya halatta ka hada duka kamar yadda ya zo a wadansu sufofi daga cikin sufofin sallar annabi in mai raka'a biyu ce haka zaka zauna an gane ko in mai raka'a hudu ce a raka'a a zama na biyu haka zaka yi in ka zo zama na karshe kuma kai haka kenan sai dai in sahu ya matse ka kasance kana cikin sahu baka samu daman yin hakan ba kai haka saboda sahu ya matse baka samu riba wannan babu komai sallar ka ta yi Allahumma to a haka zamu dakata kuma masu kasar ku yi hakuri kuna ta cewa mun yi minti 45 ko menene yanda mun cika awa daya duk karatu insha Allah ya koma awa daya saboda akwai masu korafi daga cikin ku cewa suna zuwa daga nesa waɗansu ma daga waɗansu ƙauyuka suke wani sai an tashi zai shiga motar bici sauransu saboda haka duk karatu da tafsiri da kitabut tauhid da wannan sifatu salatin nabi ya koma awa daya idan mun zo tsabayan karatu za mu minti 45 zuwa 50 tambaya kuma ko kwata ko minti 10 in mun tsaya minti 45 kaga za mu yi tambaya minti 15 kenan in mun tsaya minti 50 kaga za mu yi tambaya minti 10 kenan assalamu alaikum
Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba yanzu kuna tare ne da tasjilatu sautul Qur'an sune suke gabatar muku da wannan kaset din sifatu salatin nabi min at-takdiri ila taslimi ka annaka taraha dan haka ba tare da bata lokaci ba masu sauraro ku ji wannan shine kaset na 17 a cikin wannan littafi mai albarka na Sheikh Nasiruddin Al-Albani dan haka ba tare da bata lokaci ba masu sauraro sai ku ji wannan lecture Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Biuke wanda yayi a garin Bauchi da shi da Sheikh Ja'far Mahmud Adam tare da Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Sheikh Abdul Wahhab
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu al atammani al akmalani 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله يسواك ما معلمه الأخير مالا جعفر محمود مالا عبد الوهاب لأن دسوك أنفانا دمو سموا أنن كلمومي ما سوء البركة ما سوء حسكي الله يسواك مصد الخير الله يبامو إيكم أم أيكي دا أبندا سوك أنفانا دمو مالا جعفر محمود ياي مغانا غمدا كلمة التوحيد كلمة التقوى كلمة الإخلاص كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kalma haka take babu wani abin da za a tsara dangane da abin da Malam Ja'far Mahmud ya faɗa ya kai matuka cikin fa'idantarwa kuma ya kai matuka cikin nazari dangane da abin da ya faɗa Allah shine shaida a cikin abin da muke faɗa amma wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka tarkibin sa yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalma ce da take da bangarori guda biyu bangare na farko la ilaha illallah bangare na biyu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to duk sa'an da kace la ilaha illallah kai shuru to muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sa'an da kace muhammadur rasulullah kai shuru to ya kunshi kalmar ka ta kunshi la ilaha illallah amma in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowace kalma tana da ma'anarta kalmomi ne a cikin musulunci da ake cewa izajtama'ata iftarakata wa izaftarakata ijtama in sun hadu sai su rabu in suka rabu sai su haɗe ina ma na suka hadu sai su rabu suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun hadu ko ba su hadu ba to wannan kalma tana da ma'ana wannan tana da ma'ana amma ya suka rabu kace la ilaha illallah kai shuru ya shiga ciki ka shigar da muhammadur rasulullah in ba haka ba waye zai sanar da kai la ilaha illallah haka kuma an kace Muhammadur Rasulullah ma'ana ya kunshi la ilaha illallah ta wace huska kace Muhammadun Rasulullah safon wa yake dauke da to shi yasa wannan kalma guda biyu kaman kalmatul islam kalmomi ne ke rabu ke da ake da rabu suke a cikin shar'an musulunci bisa da suka hadu sai su rabu su rabu sai su hadu kamar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar albirri wa taqwa in kace albirri wa taqwa sun hadu kenan ko sai su rabu sai zama albirri ma'anar sa daban at-taqwa ma'anar sa daban amma in suka rabu kace albirru kai shiru taqwa ta shiga in kace at-taqwa kai shiru albirri ya shiga kamar al-islamu wal iman bisa da ka hada su kace musulunci da imani ba ka hada su ba to sun rabu sai ka ba musulunci ma'anar sa imani ma'anar sa amma duk sa'an da ka raba su kace musulunci kai shiru lalle imani ya shiga ko in kace imani kai shiru lalle musulunci zai zuko to wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta kunshi nau'o'i na tauhidi guda hudu dama malam ya ce farkon abin da ya kamata a inganta ya kyautata a kyautata shine tauhidi in babu tauhidi duk wani abu na ibada babu dan Allah ba abin da ya fito kaman a kadaita shi kadai a cikin duk abin da ake ce masa bauta duk sa'an da ka shigar da wani abu ko ran kankantarsa shi ke nan al'amari ya zama lalaci komen kankantar shi yasa tauhidi ya fi komai hatsari saboda me saboda haske kamar yadda ka sani a hankalce duk sa'an da kifa ta kisara tas ɗan abin ya taba sai ne sai bayyana sai fata to haka tauhidi yake da haske yake da ɗan kaɗan abu ɗan kankanin abu ya taba ka lalata abinka sai Allah ya ce walaqad uhiya ilayka ana magana da wane ne walaqad bi kulli tahqiq uhiya ilayka wa ila allazina min qablika muna tafi sai Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amal mana ta shekara 100 kana ibada ka zo kai shirka kan karaman shirka kan kanwa ibadan shekara 100 duk sun gaba sallar misali ka zauna tun farkon dare kana la ilaha illallah la ilaha illallah kai addu'a kai sallah kai ta kalma tauhidi ne kake faɗa amma kana gamawa za ka tashi ya Allah wa ya fulan ka rusa abin da ka gina tun daga farko saboda me ka hada Allah ka kira Allah ka kira wani inda bai halatta ka kira kowa ba sai wa sai Allah to shine wannan kalma ta kunshi tauhidi tauhidi kuma ya kasu kashi uku wani lokaci a ce kashi uku wani lokaci a ce kashi biyu abinda yake so ake son a fahimta game da kalmar la ilaha illallah ba fadarta kadai ake so ba da a ce ka fadi la ilaha illallah kadai ne bukata ta biya larabawa quraisha ba za su taba jayayya da manzon Allah kawai su fadi la ilaha illallah shikenan magana ta kare a'a amma da yake larabawa ne sun san ma'anar la ilaha illallah in sun fada su sun daure kansu duk wani abin da za a bauta dawa kuma bayan Allah kila su yi wasu sun san da haka sun san abin da ake nufi da a ce fadar kawai ake so yi wani abu ne su fada la ilaha illallah shi kenan bukata ta rigima ta kare fada nusu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun san suna fada sun daure kansu duk wani abin da suke bautawa kila su bar shi to tauhidi na farko da kalmar ya tabbatar maka tauhidul uluhiyya kuma ana nufi da shi ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan ka kai bawa shine tauhidul uluhiyya ka kadaita Allah a cikin ayyukan ka kai bawa kamar sallah zakka azumi zikiri addu'a ibada ba ka yi wa kowa sai Allah madaukakin sa'annan nau'i biyu na tauhidi tauhidin rububiyya kuma shine ka kadaita Allah madaukakin sarki cikin ayyukansa akwai bambanci ko tauhidul uluhiyya ka kadaita Allah cikin ayyukanka tauhidin rububiyya ka kadaita Allah cikin ayyukansa to wannan tauhidi na rububiyya wannan bangare duk kafiran Makka sun yarda da haka dan in an tambaye su wa ya halice su ba wanda ya taba cewa iyayen su ka halice su sai Allah wane ne ya samar da sama da kasa kaza Allah ya kai su ce Allah sun yadda da haka amma in aka ce musu la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatina li ghayrihi sun yadda Allah ya halice su Allah halice kowa Allah ke azurtawa shi zai kace shi ke rayawa sun yadda da haka amma in aka ce musu la ilaha illallah kada ku bautata wa kowa sai Allah nan da kuka tabbatar da shi ya halice ku shi zai azurta ku yastakbiruna to nan ake jajjaga tsakanin su da manzannin wa yaquluna a inna laika su larabawa ne sun san ma'anar la ilaha illallah idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna me suke fada a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun a je sun san cewa in suka fadi la ilaha illallah duk wani abu ba za a bauta masa ba sai Allah to nan ake ta fama tsakanin su da manzannin kala nan biyu kenan nau'i biyu kenan tauhidin rububiyya shine ka kaɗaita Allah a cikin aikin Allah shi ke halitta Allah shi ke hazurtawa Allah shi ke rayawa Allah shi zai kashe kada ka ce wani ya isa ya haka sai Allah na ɗaukacin sa nau'i biyu to nau'i na uku na tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat shine ka kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin sifofin sa maɗaukaka da sunan nakin sa farkaka to sai a zo ƙarshen kalma da kace Muhammadun Rasulullah ma'anar fa da kace Muhammadun Rasulullah yana da ma'ana shine ake cewa tauhidul ittiba ka kadaita biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai sama da duk wani makhluk da bakin ka kace ashhadu an la ilaha illallah na ke da cewa babu wani abin bautatawa bisa cancanta sai Allah sai kuma kace wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi kamar yadda wancan kalma ta farko ta daure ka ba za ka bautata wa kowa ba sai wa sai Allah aka wannan kalma ta biyu ta daure ka ba za ka yi ma kowa biyayya ba a cikin bautar Allah sai wa Muhammadan Rasulullahi to shine waɗannan kalmomi suka kunshi tauhidi na tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidul ittiba'i wannan tauhidul ittiba'i shine yake da matukan hasan matukan khatari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya aiko zuwa gare mu kuma arziki ne mu gare mu Allah ya aiko maka wanda ya fi ka kuma yazo ya karantar da kai ajiye misali a takaice misalin da hankali ke iya dauka shine duk wata na'ura da aka kera kamfanin da ta kera ta sai ta hada ta da littafi tsankani a ciki in ka sai wannan na'ura sai ka karanta wai na'uran ga yanda za ka yi amfani da ita ga yanda za ka yi amfani da ita ga yanda za ka yi amfani da ita in ka ci bin umarnin su ka akasa sai na'uran ta yi mai sai ta lalace za ka muri na'uran a wannan kamfani kenan da suke to amma Allah madaukakin sarki da ya sa ka zama musulmi sai sauko maka ya saukar maka da alqur'ani ya hada ka da littafin da zai nuna maka rayuwarka ya za ka tafiyar da ibada rayuwarka haka ne ka haɗa Allah to Allah cikin adalcinsa bai wakilta fahimtar wannan akan ka ba sai ya aiko maka kuma wanda ya fi ka dan ya zo ya karantar da kai wannan littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rayuwarsa baki daya da yayi na manzon har ya gama duniya ya gama rayuwarsa ta duniya saboda ni da kai da ita da su duk mu fahimci wannan addini kana duk inda kake kana bautawa Allah kana jin sanyin rai cewa manzon Allah ne kawo a lokacin da manzon Allah ya zo yana yada addinin musulunci din nan duk wani abu na jin daɗi ta ke su yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na jin daɗi ta ke su suka yi a wannan hanya dan addini ya iso maka lafiya ya iso min lafiya aka je yaki a yanke hancin wannan a yanke kunnin wannan a kashe wannan a zubar da jinin wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi masa rotsi jinin manzo Allah ya zuba a duk duniya an taba samun jini mai daukaka mai farki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyan ne sanadiyan addini ya iso min ya iso maka mu samu addini lafiya lafiya babu abin da ya gurbata to amma rashin sa'a sai kai ka zo ka take duk abin da manzon Allah ya faɗa kai kake cewa ashhadu an la ilaha illallah ka daure kanka ba za ka bauta wa kowa sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ka daure kanka ba za ka karbi wani abu na ibada ba sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai aka yi rashin sa'a duk abin da manzon Allah ya taho da shi sai aka kai kowa na da inda yake karban kuskure kowa na da inda yake karbar ibada, kowa na da yanda yake so ne. To malamai sai suka ce wannan illar da ke cikin waɗannan shine abin da zai haifar, wannan abin zai haifar shine a rinka bautatawa Allah da mai bid'a, ba za a rinka bautawa Allah ba da abin da manzon Allah ya faɗa ba. To sai malamai suka buga misali wanda hankali zai iya ɗauka, suka ce duk wanda ke bautatawa Allah da bid'a, tankan misalin matafiyi ne, za ka yi tafiya akwatunka ko jakarka maimakon ka sa guzuri yaje ma amfani, sai ka cika akwatunka da yashi kuma ka ɗauka ka aza, ka ɗora ma kanka me nauyi da wahala kuma zai ma amfani. Sai suka ce duk mai bautawa Allah da ibada abin da yake da bid'a abin da yake, matafiyi ne ya ɗauki akwatinsa maimakon ya sa guzuri yaje masa amfani, a'a sai cika akwatin da yashi sannan kuma ka ɗauka ka ɗora aka, kaga ka ɗora ma kanka nauyi, kuma nauyi na banza ba ki da amfani, dan lokacin bukata in ya kai ba amfanin da zai baka. To haka za ka yi ta wahala, za ka yi ta wahala, za ka yi ta wahala. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kishin da yake ma addinin nan sai ce ku yi hankali fa ya ku majiyana, ya ku al'ummata, kada mutum ya zo ranar lahira ya zo su tafkin manzon Allah zai sha ruwa, a zo ana kora shi, ana kora su kaman barin dabbobi. Manzon Allah zai ce ai al'ummata ce, al'ummata ce, sai a ce kayya al'ummaka ce, amma baka san me suka kirkiro bayan wannan kalma kada. Manzo Allah ya ce daga nan, manzo Allah ya ce kowa ta ce Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Manzo Allah har zai bar duniya cewa yake ummati ummati, ranar lahira kowa na cikin sa, manzo Allah na ummati ummati, amma saboda khatarin da ke cikin bid'a in ka do su tafkin manzo Allah za ka sha ruwa, mala'iku zai fita kora. Sai manzo Allah ya ce ai al'umma ta ce, al'umma ta ce, sai a ce baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba, innahum ghayyaru wa baddal. Manzo Allah ya ce sai na ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan, a tafi da su, a kora su, a kora su. To ko da a ce bid'a ba ta da wani hatsari sai wannan kalma bai ta ce ba. Manzo Allah ya ce sai na ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan, a tafi da su, a kora su, a kora su. To ko da a ce bid'a ba ta da wani hatari sai wannan kalma bai cancanci a guje ta ba. Yaushe mutum zai sakaci da addini, yaushe mutum zai sakaci da addini shi yana ganin cewa addini shine kashin bayan rayuwarka, amma sai ka rufe ido don ranka na so ko kana son wane, ko kana son wane, ko ku wane shine wane, sai zo ya kawo maka abin da shi ransa yake so ya cire. Aunawa za ka yi a ce wannan abin manzon Allah ya ce ɗan yi, wani zai ce a'a ga wanda za a yi, ka ɗauke su ma ka haɗa ka yi, ka yi laifi ba sai ka take na manzo Allah ka ɗauki na wani kana ranar lahira bai za ka ce ba. To shi yasa malam mai lahallari ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasdiqu bihi, ya san kana da imanin ba wai baka da imani ba, amma ya san imanin naka akwai inda ka lalabo su ka ɗauko, baka ɗauko su cikin alkitabu sunna ba, sai ce farkon abin da za ka yi duk sai ka inganta wannan imani, in ba haka babu abin da zai yi. Kun gane ku, sannan kuma ce ka tambayi malamai, kada ka yi abu sai kan ilimi, ma'ana kada ka yi abu sai kan ilimi shine sai ka rinka tambayan malamai. Amma nasihar da ya yi maka ya ce in za ka yi koyi, ka yi koyi da kowane malami, ai ya ce maka ka inganta imaninka, kuma kada ka yi abu cikin jahilci, akan haka ka tambayi malamai, ka tambayi malami. Amma in za ka yi koyi, ka yi koyi da wani malami na musamman ya ce maka. Suwa ne wannan malami? Wa yaqtadi bil mubtadi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati Allahi la ala ta'atihim anfusihim. Mun gane ku? To sai zancen bid'a da sunna tun da himawa ake, duk wanda ya karanta lahadari ya san malamin lahadari ya tsawata ƙwarai akan aiki da bid'a, yace wa yaqtadi bil mubtadi'in tabiina bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To dangane da abinda Malam Jafar ya fara game da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kusan dan talikin da zan yi kenan a gurbi. Dangane da abinda Malam Abdul Wahab kuma yake ya fada, yayi magana game da mu'amalat, gaskiya ne abinda ya kamata a fara magana akai tauhidi aqida, bayan haka mu'amalat. To amma da tauhidi da mu'amalat din akwai abinda ya kamata ya gabace su. Allah ya ce fa'alam fa'alam
أنه لا إله إلا الله واستغفر لله. معنى فرق شين إمام البخاري يتي باب العلم قبل العمل وفرق سيكاي علمي تكون كاي أيكي أيكي كي زمو كربتي بقى بوتاو الله أكن جاهيتي يسا مالا جافري جاوحان كان يتي وانن كلمة سي أسمى أنجا in aka san ma'anarta nan za ta yi tasiri a cikin zukatan mutane mun gane ko to wannan dangane da zancen ayi ilimi a koyi ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi riwaya tace innallaha manzo Allah ce innallaha yubghidu aw yabghadu kull ja'zari jawabi سخاب في الأسواق جيفة في الليل حمار بالنهار عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة ونزع الله صلى الله عليه وسلم أيشي الله أنا خشيد دكم باوة لكي مي جرمان كي مي جيدة كي مي تار دوكيا بايا بايا وا ما ستق مريا أكاسوا أما موشيني أسكندري in ya gama tarikitin rayuwarsa da yazo babu adabun naumi babu addu'a sai ya fadi ya kwanta sai minshari sai gari ya waye in gari ya waye kuma yadda ka san jaki haka yake jifatin billayl mushe ne a cikin dare himarin bin nahar an waye gari yadda ka san jaki haka yake ba shi da wata bukata me zai saka a cikin wannan jaka yadin nan me zai samu me zai ciyo me bambanci tsakanin mutum da jaki sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa alimin bi umurid dunya inda khatari duk wani al'amarin duniyan nan duk wata jaridar duniyan nan sai an karanta duk wata siyasar duniyan nan duk wata mas'ala ta tattalin arziki duniyan nan sai an karanta sai an faɗa sai an je sai an dawo amma in yazo yana sallah ke dan yazo ya sa yayi wasa da hankalinsa a cikin sallah bai san yadda zai kafi da bai san yadda zai gyara sallar shi ma'ana ya san yana cike da ilimi duk abin da ya danganci rayuwar duniya yana da masaniya akai amma abin da ya danganci rayuwarsa ta lahira ba shi da komai a ciki jifatin fillail himarin bin nahar alimin bi umuri duniya jahilin bi umuri akhira mun gane ko a takaicin takaitawa saboda Malam Jafar zai zo ya bada amsoshin tambayoyin da aka yi iya abin da za a iya a dora a ka kenan har ila yau har zuwa ran da Allah zai kawo mu ya ba mu cikakken lokaci a yi abin da Allah ya hore wata kalma da abin da Allah ya hore za a zo a fada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
takaitaccen bayani da ta'aliki wanda Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya mana Allah saka da alkhairi muna ta ƙara godiya saboda samun dama da malam yayi ya halatta kuna kamar yadda dai da zuyar da malam Abdulrahman ya faɗa cewa Bautista shine wani na farko da malam ya taba takowa ko ya taba karɓar gayyatar su domin ya zo ya faɗi waɗansu abubuwa ya amfana da mutane saboda haka muna godiya Allah saka da alkhairi abubuwan da malam ya faɗa Allah ya sa mu yi aiki da shi kuma ya amfane mu duniya da lahira Allah ya sa aljanna firdaus ya tace muku ma gare mu baki daya saboda kan zuwa abin da ya rage shine zamu ci gaba da karanta waɗansu tambayoyi kuma Malam Jafar Mahmud da kuma Malam Abdul Wahhab Abdullahi Muhammad su ne za su yi kama kama a wajen amsa muna waɗannan tambayoyi saboda haka yanzu zamu fara tambaya malam wani mai tambaya yana tambaya ne a game da zuwa da mata suke yi asibiti domin awon ciki
Sosaraka akhaf darare kaida usul gashar mafi soci